daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60-25 da kuma 19. Za kuma iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke yamai. Sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi, baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aure Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 3 kenan na dare na darabi na yamma a nan Washington DC. Dazu kenan abin nan Paris na kasar Faransa, inda ƴan sanda suka yi ta arangama da masu zanga-zanga da ke bore kan matsalar tsadar rayuwa a kasar. A Najeriya kuwa masu takarar kujerar shugabancin ƙasar na ci gaba da bayyana manufofinsu yayin da aka tunkari zaben na 2019.
Muna so mu meda abinci ya zama da sauki wanda kowa zai iya siya da dan karamin kudin da yake hannun shi.
Za ku ji ƙarin bayani idan kun biyo mu a cikin shirin, sannan muna tafa da shirin bayanai daga dattawa da kuma labaran wasanni. Amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Kamar yadda aka ji, ƴan sanda a Faransa sun yi ta jefa barkonon tsohuwa kan masu zanga-zanga saye da riguna masu launin ruwan ɗorawa a shahararren dandalin nan na Champs-Élysées. Masu zanga-zangar na bayyana fushinsu ne kan tsadar rayuwa a Faransar. Mataimakin ministan harkokin cikin gidan Faransar, Laurent Nunes, ya yi kiyasin cewa masu zanga-zanga kimanin 8,000 ne suka bazu kan titunan birnin Paris, inda aka damƙe ɗaruruwa daga cikinsu. Lauren ya ce mutane kimanin 31,000 ne ke zanga-zanga a faɗin ƙasar, wato kusan daidai yawan mutanen da suka yi zanga-zanga a ƙarshen makon jiya. A shirinta na tunkarar mako na hudu na wannan zanga-zangar, ƙasar ta Faransa ta rufe hasumiyar Eiffel da kuma wasu wuraren yawon buɗe ido, sannan ta sa dubban jami'an tsaronta cikin shirin kota-kwana. An rufe shaguna da dama a birnin na Paris kafin zanga-zangar ta yau Asabar don kauce ma fushin masu zanga-zangar da kuma wasusu. Tunda aka fara zanga-zangar a watan jiya saboda tsadar man fetur, mutane hudu sun mutu, wasu kuma da dama sun ji raunuka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban ma'aikatan fadar White House John Kelly zai marabus a ƙarshen wannan shekarar. Nan take dai Trump bai bayyana wanda zai mai gurbin Kelly ba, wanda janar ɗin ruwa ne mai ritaya wanda ya zama shugaban ma'aikatan fadar White House tun daga wato tun a watan Yulin shekara ta 2017. To amma shugaban ƙasar ya ce kwanan nan za a bayyana wanda zai mai gurbin Kelly ɗin. Trump ya yi magana ne da manema labarai a fadar White House gabanin tafiyarsa wurin gasar ƙwallon ƙafa ta sojojin ƙasa da sojojin ruwa a Philadelphia. ‘Yan ƙasar Yemen wajen miliyan 20, wato sulusi biyu na adadin mutanen ƙasar, na fuskantar barazanar rashin abinci akasari saboda yaƙin da ya daidaita wannan matalauciyar ƙasa. Wata sanarwar haɗin gwiwa da hukumar samar da abinci ta duniya da kuma gidauniyar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayar a yau ɗin nan Asabar ta ce wannan yaƙi ya yi matuƙar tasiri a faruwar abin da ta kira matsalar jinƙai mafi muni a duniya. Yayin da rahoton ke danganta a kasar matsalar da yaƙi, rahoton ya kuma alaƙanta matsalar da tsadar abinci da kuma rashin ayyukan yi. Matsalar dai ta ta'azzara ne bayan da dakarun gamayya bisa jagorancin ƙasar Saudiya suka ƙaddamar da wani gagarumin hari a watan Maris don goyon bayan gwamnatin Yemen mai fafatawa da 'yan tawayen Houthi masu samun goyon bayan ƙasar Iran. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'ai a ƙasar Italiya sun ce mutane shida sun mutu baya ga wasu da dama da suka ji raunuka a wani turmutsutsun da ya auku a wani wurin holewa na dare da safiyar yau din nan Asabar. Hukumomi sun ce wasu yara ƙanana uku mata biyu kuma maza na cikin waɗanda suka mutu ɗin. Ta shida ɗin wata mace ce wadda ta raka ɗiyarta wurin shagalin wanda aka yi a gidan holewar dare na Lantana Azura da ke garin Corandaldi daura da Ancona wanda ke kusa da gabar Adriatic. 'Yan sanda sun ce mutane 12 daga cikin waɗanda suka ji raunukan na cikin mawuyacin hali. Kafafen yaɗa labaran ƙasar Italiya sun ce turirniyar ta faru ne sanadiyar fashe wani abu shigin barkonon tsohuwa da wani mutum ya yi a wurin.
Ibrahim Kalmasi Garba ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda 'yan takarar shugabancin kasar ke ci gaba da bayyana manufofinsu ga masu kada ƙuri'a a tarukan da suka fara gudanarwa na jam'iyyunsu, inda ƙananan jam'iyyu ma ba a bar su a baya ba. Ɗan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar All Blending Party, wato ABP a taƙaice, a wani taro da suka yi a Jos jihar Plateau ya sha alwashin samar da mafita ga matsalolin da Najeriya ke fuskanta idan har ya samu nasara. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
A cewar ɗan takarar shugaban ƙasar Moses Godiye Shipi, Najeriya tana buƙatar shugaba mai jin kukan talakawa.
Muna da ajenda guda ɗaya, shine yaki da talauci, kuma addressing talauci a Najeriya shine ansar duka rigimammun da muke da shi a Najeriya. Muna so mu medda abinci ya zama da sauki wanda kowa zai iya siya da ɗan karamin kuɗin da yake hannun shi.
Akwai manya-manyan jam'iyyu a ƙasar nan, ta yaya kake ganin kamar ku za ku samu nasara a zaɓe mai zuwa?
Karfinmu shi ne kowa a ƙasar Najeriya baya jin daɗi da abubuwan da yake faruwa. Mutane da yawa suna neman canji, mutane da yawa suna neman sabon jini.
To kana da ƙarancin shekaru idan aka kwatanta ka da sauran 'yan takara na shugaban ƙasa, kana ganin kamar su waɗannan dattawan za su iya ba ku matasa daman su aiwatar da abin da suke da shi?
Tun da shike ya faru a waɗansu ƙasashe kamar Holland da su Canada da sauransu, France den zai iya faruwa a Najeriya.
Na zanta da wasu 'yan takarar gwamna daga jihohin Sokoto da Gombe.
Sunana Jamilu Adamu, ɗan takarar gwamna a jihar Sokoto a ƙarƙashin jam'iyyar ABP. Hakika wannan tafiya da muke ganin tafiya ce take tana da nasara, kasancewa kowa ya riga ji a jika.
Sunana Dr. Jeremiah Malankaldo Gado, ɗan takarar gwamnan Gombe a tutar All Blending Party. Abu na farko shine mu yaki talauci da bunkasa aikin gona.
Wasu magoya bayan jam'iyyar ta All Blending Party sun yi tsokaci.
Sunana Rabilu Yusha'u Yakubu, Kano State, Ngogolo, Kalgalla.
To Malam Dogo, mutane na shiga PDP da APC, kai me baka sha'awan shiga wannan party ta Blending Party?
Gaskiya mutanen da suke cikin waɗancan jam'iyyu guda biyu tsakanin PDP da APC da madu gidansu ɗaya.
Suna ta Hajiya Maryam daga Abuja nake. Mu dai mun sha yin siyasa. Moses Godiya shi shugaba ne na tsakani da Allah, gashi shi Kristan ne, ni kuma musulma ce, amman canji yana da daɗi.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kuma da Allah a gaida Zainab Babaji. To yadda 'yan sanda suke ta harba yaji mai sakon lake nan akan masu zanga-zanga ɗazu a birnin Paris na ƙasar Faransa, a lokacin da masu zanga-zanga suke bore kan abin da suka kira tsadar rayuwa da talakawan ƙasar ke fama da ita. Na kuma tuntuɓi Malam Abba Sadiq, wani ɗan jarida da ke zaune a birnin na Paris, kan halin da ake ciki ga kuma abin da ya gamu.
Birnin kaman ƙura ta lafa, wani lokaci da fari da an fara abu cikin hankali komi da komi, kuma wani lokaci sai da su ɗan sandan sun burtunan mutane sai suka mutane suka shiga toye motoci amma yanzu kura ta lafa ana nan ana kowa su ɗan sanda suna kallon mutane mutane suna kallon su ana nan ana jira ba san yanda za ta kwana ba tunda ka san yanzu nan da wasu jihe-jihe ba san yanda garin zai kwana ba.
To an samu jikkata ne sanadiyar ita wannan arangama da aka yi tsakanin yan sandan da masu zanga-zangar?
Mutum 55 suka ji rauni cikinsu mutum 3 ne dan na abun nan.
Akwai bayanai da ke cewa an kama ɗaruruwan mutane, ya lamarin yake?
Mutum ya kai 1000 da aka kama a nan mutum cikin ƙasar Faransa gaba ɗaya, amma Paris ana zato kamar mutum 850 aka kama.
Wannan zanga-zangan ta yau ta kuma aukuwa duk da cewa shi shugaba Macron ya janye shirinsa na ƙara kuɗin haraji akan farashin mai. Kamar kuma me ya ƙara tunzuro su masu zanga-zangar suka fito a yau ma?
Haka ne, mutanen sun ce kamar wannan jaye dokan nan ta ƙara kuɗin mai ba ishe su ba, saboda dokan ita abu guda ne kuma suna kuka da kamar biyan haraji. Mutane wanda suke da hannun kansu, ka san lokacin da shi Macron ya zo mutane da akwai wani lanku wanda masu kuɗi suke biya ya ɗage shi. To mutanen sun ga kaman wannan abu da yayi duka bai kawo musu ba gudunmawa, bai shahe musu huska ba, saboda haka sun ce ya kamata kaman mutane wanda ba su da ƙarfi ya kamata a ji tausansu kuma wajen a ba su albashi kaman mutane da yawa. Abu da yawa matakai da Macron da shi shugaba Macron ya ɗauka kaman yana gallaza ma mutane wanda ba su da abin kanshi.
Wato kusan dai za a iya cewa kenan kamar al'ummar ƙasar ta Faransa sun dawo daga rikiyar gwamnatin Macron da suka zaba da hannunsu?
Sosai kai, za a ce lalle kamar mutane sun yi tsammani shi Macron da yake ba wani ɗan siyasa bane haka zai kawo canji. Da fari suna wani neman a biya masa albashi a doke kuɗin asansu da aka tsara. Yanzu mutane da yawa suna neman ana jin cikin da abun nan masu zanga-zanga saura suna cewa ya kamata shi Macron kuma ya fito ya murabus. Wannan lalle ya kawo wani ɗaurin kai tsakanin shi da al'umma masu zaɓe nan ƙasar Faransa.
Malam Abba Sadiq kenan ɗan jarida da ke zaune a birnin Paris a tattaunawar da muka yi da shi. Yanzu ƙarfe 4 na yamma ne, saura minti 18 a nan Washington DC, kai tsaye kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu ga shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku Yalhikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
A cikin shekaru 40 da kafa kungiyar ma'aikatan ƙaranan hukumomi Nulge, shugaban kungiyar Comrade Khalil ya caccaki gwamnoni.
Rashin zaman lafiya da ƙiyayya da ta yawa a cikin Najeriya ba wani abu ne ya kawo ta ba. Lalata ƙananan hukumomin da gwamnoni suka yi suke hana zaɓe, kowa ya rasa inda zai je.
Rundunar 'yan sanda ta ce ta halaka miyagun jihar Zamfara da dama, amma wasu daga jami'anta ma sun rasa ransu.
After listening from experiences,
Engineer Ibrahim Haidar ke bayani kan lasisin abincin halal, inda shugaban jibiyar Sheikh Abdullahi Balalo ya ce kungiyar na shirin samar da lasisin abinci na sha na halal.
A lissafin irin wannan kayayyaki na kasuwanci za a ci riba sama da $2 trillion na dala. Akwai kayayyaki mu da yawa wanda muke so mu kai kasar Indonesia, muke so mu kai Malaysia, muke so mu kai Pakistan, Sudan da sauran kasashen musulmai. To sai an yi wannan tanadi.
Yayin da mai satar mutane Evans ya rasa nasara a kotun ɗaukaka ƙara a Lagos, Shankala Balge kuma 'yan Boko Haram ne suka kai farmaki, inda aka rasa rayuka ta kowane ɓangare. Nasura da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Kabiru Gombe da Rabaran Kanan Bulus Sabo da Malama Lumna Bintu Muktar. Da farko ga Sheikh Kabiru Gombe.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abin da nake so ku 'yan uwa 'yan arewa ku fahimta shi ne Ubangiji madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan yanki na duniya na arewacin Najeriya, kuma ya ajiye mu musulmi da kristoci. Haka Ubangiji yake so ya mun zauna ko mun zauna na shi a jimu. Inda Ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki, yana iya ajiye musulmi zalla. Idan kristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki, yana iya an kristoci zalla. Amma ya zama ga wasu sassa na, amma mu Ubangiji haka ya zaba. Babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi, balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya. Amma yi da kai baya a tashi daga rayuwa ta ɗan adam a koma ma wata irin rayuwa daban. In ka ga musulmi da kirista ana faɗa to ɗayan uku ne ya faru. Abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba. Abu na biyu ko shi kristan bai san addinin sa na kirista ba. Abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatar sa ta duniya ko bukatar sa ta siyasa ko wata bukatar sa ta daban ta ya cutar da wayannan bangarori guda biyu a nan ne za a yi haɗa su fada. Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace wa tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu lil ladzina qalu inna nasara. A dukkan al'ummar ake da su a duniya, Yahudawa da mushrikai da Majusawa da sauran al'umma, sai Allah madaukakin sarki yace babu waɗanda suka ci kusa da musulmi wajen nuna soyayya da kauna. Allah madaukakin sarki yace kamar kiristoci. Sai da haka ne ban ga dalilin zai sace kirista da musulmi suna faɗa in dai ba mai nuna wa musulmi da kauna da soyayya kamar kirista kamar da Qur'ani ya tabbata. Dalili na gaba, Allah madaukakin sarki yace zalika bi annahum kafifina wa rububanan wa annahum la yastakbirun. Allah madaukakin sarki yace dalilin da yasa ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da kauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi. Kenan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba. Jahilci shi yake kawo kashe-kashe, jahilci shi yake kawo faɗa, shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba. Dalilin na uku, sai Allah ya ce wa rububanan, a cikin kiristoci akwai masu kokarin bauta. Duk wanda yake so ya kadaita ya bauta wa Ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba. Domin ba a samun daman yin bauta ga Ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Sai Allah ya ce wa annahum la yastakbiru, sannan kiristoci ba masu girman kai ba ne. A ka'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama, shi yake da wahalar sha'ani. Zama da shi sai an samu cece-kuce, zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali, sai an samu rashin zaman lafiya. Allah ya ce su kiristoci ba su da wannan magana. Ashe wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci, musulmi ya san addinin musulunci, ba dalilin da zai sa su fara tsakani. Bayan wannan, Allah madaukakin sarki da ya zo ya magana akan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama, kuma ya yi magana akan annabi Isa ɗan Maryam. Sai ce waje Allah fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma. Allah yake waɗanda suka bi annabi Isa ɗan Maryam kaga su ne kiristoci. Sai Allah yake mun sanya a cikin zuciyarsu, mun sanya tausayi. Ya zai mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai kwanta da dan adam ya yanka, waɗanda zai yi ba. Ya zai mutumin da Allah ya sanya tausayi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar dan adam, wannan ba zai yi ba. Allah yake to mabiya annabi Isa Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa, wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsu. Wanda ba shaida ce da Allah yake bayarwa akan kiristoci wajen alaƙa su da musulmai a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah ce ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi annabi Isa. Idan haka ne ban ne da za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan wannan a cikin suratul Ma'ida da Allah ya zo magana akan alaƙa tsakanin musulmai da kiristoci. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wal mu'minat min al mu'minat wal mu'minat min alladhina utu kitaba min qablikum. Allah yake kaman yadda musulmi na halatta maka auren musulma ɗan uwarka, to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya, na halatta maka auren ta.
Shi kuwa rabaran kana bulus sabo cewa yi
jama'a assalamu alaikum, kuma na godiya ga Ubangiji domin wannan dama da muke samu mai kira ga 'yan uwanmu a Najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya. A rayuwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati ta kiranci kanta a ciki. Bari mu dubi rikicin Biafra wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu. Idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa. Domin kasar Najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu. To ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar Najeriya. Sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake ƙoƙari ya hana a Najeriya. Domin cin hanci da rashawa ɗin nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasarmu Najeriya, wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗinsu tare da 'ya'yansu. To ina so jama'a mu dubi addinanmu sun nuna mana ko a gida fa kowace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullum za su ce Allah sa albarka, gidanka zai kasance da albarka. Haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata, in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka, za a samu zaman lafiya, za kuma a samu kwanciyar hankali. Abinda Buhari yake ni ina goyon bayansa, ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautatawa talakawa. Sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya baku wannan mulkin, in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare, kuna so kuma kasar ta zama da kyau, sai kun fadauki abin da Ubangiji Allah ya ce, kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne, kuma ya baka ne dan kaiwa jama'a aiki, kuma ya bayan ne don aiwa jama'a abin da ya kamata. Me nake nufi akan wannan shine, ka taimaki talaka, domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya samu riyoji, sannan kuma ya samu taki akan lokaci, sannan kuma kula da lafiyarsa. To wannan mulki fa na Ubangiji ne, kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowane dan adam. Dan mulki kansa ni'ima ce, domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima. Kuma cikin rumfan nan guda zaka ci iska abu guda biyu, akwai mutum a ciki, akwai kuma kudi a ciki. To Allah ya ce idan ka dauki kudi sai ya baka da kudi ya sa maka ido. To yawanci mulkin da aka yi a baya an dauki kudi, kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala. Amma idan ka dauki dan adam, Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka. Domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaimanu. Sai ba Annabi Sulaimanu shugabanci, shike ma Annabi Sulaimanu ya roka, ba kuma abin da Allah bai bashi ba. Don haka masu mulki, ku hakura da kalila sai ku samu kasira. Domin in kun wa jama'a aiki, albarka za ta sa muku, sai ta zama muku abin dogaro. Sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki, ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi da duk irin shawarin da ake bashi da majalisar zartarwarsa da kuma majalisar sanatoci da ta wakilai, su ƙoƙarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa, domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan, kowanne lungu ka shiga babu kwanciyar hankali. Shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan matsayi da iko isa niyya ta yaƙi da 'yan Boko Haram. Mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa ina kira a gare mu, in fa muna so mu ci riba, mai mulkin ya ci riba, ƙasar mu ma ta ci riba, don Allah, don Annabi, da musulmi da Krista, mu rage zagin shugabanni masu mulki, mu rage zagin shugabanni da Allah idan ƙara mulki. Maimakon mu zage su, mu musu addu'a ne. Inda talakan Najeriya zai iya daurewa ya yi kwana uku sir, ba wani iya buɗe bakinsa ya zagi mai mulki. Mu musu addu'a, mu yi azumi, ina ganin da izinin Allah za mu kai ga nasara.
Ita ko Malama Lumna Muktar cewa ta yi.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna binti Muktar, wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, da jawo hankalin 'yan uwa gaba ɗaya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa tamu. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta, ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba, sun riƙi kowa daidai. Dan wannan ƙabila na iya zama a cikin wancan siyasa, dan wancan ma na iya zama. Hakanan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa dai ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya Fulani ne. Sai wannan kiyayya da gaba ta shiga, kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke iyo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna da annati da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma, wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware, amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba, saboda ana sanya siyasa a ciki. Uwa uba zamantakewar al'umma, sai kaga fada da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu. Za ka ga ɗanka ya je makaranta, amma na ɗan uwanka yana hari, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwan nan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka nan da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. wannan shi muka rasa a wannan kafa ta mu Najeriya ta arewa, wanda komai yake da taɓarɓarewa. Mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ƴaƴanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Nan muka kammala shirinmu na wannan karan, sai kuma sati mai zuwa kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Tuma da yanzu kuma ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
‘Yan wasan guje-guje da tsalle-tsalle tare da jami'ansu daga jihar Rivers da ke kudancin Najeriya sun yi barazanar ficewa daga gasar wasannin motsa jiki ta kasar karo na 19 da aka kaddamar da somawa a Abuja babban birnin kasar. ‘Yan wasan suna korafi ne na rashin biyan su albashi da kudaden allowance ɗinsu har na tsawon shekara ɗaya. Tun a ranar Alhamis ne ayarin na jihar Rivers suka isa Abuja, to amma ba su halarci bikin buɗe gasar ba, lamarin da yasa ake ganin tuni ma sun kauracewa gasar. To sai dai kuma kwamishinan watsa labaran jihar Barista Emma Oka ya ce gwamnatin jihar ta fitar da kuɗaɗe domin biyan dukkan haƙoƙin 'yan wasan. Kasar Congo Brazzaville ta bayyana buƙatar ta na karɓar bakuncin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2019. Mataimakin shugaban hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka wato CAF Constant Omari ya faɗa cewa kasar ta Congo ta aike wa hukumar da buƙatar ta a rubuce na son maye gurbin kasar Kamaru da aka karɓewa karɓar bakuncin gasar. Kasar Morocco ce da ake ganin ta fi cancantar karɓar bakuncin gasar, to amma hukumar ta CAF ta ce har yanzu ba ta karɓi wata buƙata daga kasar ba. Tuni da kasar Masar ta janye daga takarar neman karɓar bakuncin gasar saboda ta ce ba za ta iya yin jayayya da wata kasar Larabawa ba. Yau ne ake sa ran tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin duniya ta mata ta shekara ta 2019. Ƙasashe uku ne za su wakilci nahiyar Afirka a gasar da suka hada da zakarun nahiyar a matakin wato Najeriya da Afirka ta Kudu da kuma ƙasar Kamaru. Najeriya ta taɓa kaiwa har a matakin kwata final na gasar a shekara ta 1999 a ƙasar Amurka, duk da yake ba ta taɓa lashe kofin gasar ba. Ƙasashe 24 ne za su fafata a gasar da za a gudanar a ƙasar Faransa, ciki ko har da ƙasashen Chile da Jamaica da Scotland da Afirka ta Kudu, waɗanda wannan ne karon farko da za su fafata a gasar. Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Arsenal ta Ingila ta ce tana nan tana bincike akan wani hoton bidiyo wanda ya nuna wasu 'yan wasanta suna zokar wani sinadarin hayaki, duk da yake baya cikin sinadaran da aka haramta wa 'yan wasa. Hoton bidiyon ya nuna 'yan wasan Arsenal ɗin hudu, Alexander Lacazette, Mateo Guendouzi da Mesut Ozil da kuma Pierre-Emerick Aubameyang suna zokar hayakin a wani gidan shakatawa a birnin London. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Sanda a Faransa sun yi ta jihar hukunin tsohuwa kan masu zanga-zanga saye da riguna masu launin ruwan ɗorawa a shahararren dandalin na Champs-Élysées. Masu zanga-zangar na bayyana fusun shi ne wato kan tsadar rayuwa a Faransar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce shugaban ma'aikata na fadar White House John Kelly zai yi murabus a ƙarshen wannan shekarar.
To masu sauraro, wannan shine shirinmu na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Baki ɗaya ma idan Allah ya kama gobe da safe za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 5 kenan na safe agogon Ghana. Kafin nan ga sakon ce muna ga Alhaji Ibrahim Usman Jibrin bisa zaben shi da masarautar Nasarawa ta yi a matsayin sabon sarkin Nasarawa na 13. Allah ya taya shi riko, amin. Yanzu a madadin shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatarwa da kuma Solomon Abodi haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Carl Stalin. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.